kuma bulamomin suka fara kawo ta shine bulamomin galibin su suna dariƙa ko kuma ƴan al'ada ne, dan haka yadda suke jin haushin su Muhammad Yusuf kuma haka suke jin haushin ƴan Izala. Saboda haka an ba da doka don shi gwamna ya ce aje a bincika ko uwar shi in tana da wannan aƙida, ya ce ai blowing ɗinta da bindiga, a fashe kanta da bindiga kawai. Uwar shi da ta haife shi, shi kanshi gwamna ya ce aje a bincike ta, inda tana bin Muhammad Yusuf a kashe ta. To kaga kuma waye rage? Ba wurin da ya rage sai Allahumma salli ala Muhammadin kawai. To yanzu wannan halin kun ga yayi muni, sai aka kira taro saboda bulamomin in suna da wani matashi da suke jin haushin shi koda ba Muhammad Yusuf yake bi ba, sai su je sai su yi cuni, sai a zo a kama shi, sai a je a ce an kashe shi. To shine aka yi taro, lallai lallai yanzu su waɗannan da suka bi Muhammad Yusuf sun san karkarta, san su duk wanda ke bin tafiya sun san shi, dan ana bugawa da su. Dan da abu ya kamari cewa ne ku sai lasifikoki ku fito kuna yin wa'azi, har na sa wani mutum ya sai musu lasifikoki, na ce ku ta hada kayan wa'azi, in sun je za su rikita muku ku daka su sai kun yi wa'azi ku faɗi gaskiya. Shine magana ta yi kyau a Maiduguri game da wa'azozin, dan haka sun san duk mabiyin Muhammad Yusuf kuma shi ma ya san su. Yanzu an hada kai da su, duk inda aka kamo wani matashi sai an je tukuna sun gan shi, to suka editing din shi aka tabbatar, to wannan kam shine, to shine sai a tafi da shi, wannan ba shi bane to shine sai a dawo da shi. Yanzu halin da ake ciki kenan, kun ga musiba ce, fitina ce suka jawo al'ummar musulmi. Saboda haka wasu jama'a da ke ganin gwaraza ne wai shahada suka yi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye, babu lokaci, kadai sai dai in yi muku ishara daga karshe, kun ga ire-iren waɗannan ainihin rikingimu da aka yi da su, wanda har ta kai Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zauna da su ya tattauna da su, shine yake faɗin irin wannan maganganun da nake faɗi a daidai ainihin wato shafi na 100 na wannan littafi, gashi Al-As'ilatu Shamiyya, ya je kasar Syria ne sai suka zo su nemi shi irin waɗannan tambayoyin, ana zaunan fa suna kafirta shi su nemi shi tambayar. To shine ƙarshe har aka yi mishi tambaya, ina hukuncin wanda aka kashe shi daga cikin su? Shine Albani ya ba da ansa akan haka, wanda ansa kawai ce waye wallahu alamu. Kawai iyakar amsa ke ne ce wallahu alamu. Ina fata an gane. Saboda haka zan bar muku wannan littafi insha Allah ta'ala, in kuna so za ku iya photostat din, sannan kuma in Allah ya so zan laliba cikin kasusuwa na, ina da wannan littafin yana nan a cikin kaset gaba ɗaya ko CD duk ina da su insha Allah ta'ala. Bana iya tuna kan website din da yake, amma ina zaton su Ali Hassan da su mashhur sun saka shi akan albanicenter.com, albani din albani, ka hada shi da center, center din ka rubuta ta da America, da Americanci ba da Ingilanci ba, shine center.com. to a ciki za a samu ainihin wannan littafin, ina fatan haka cassette din shi insha Allah ta'ala. Amma ina da yakinin ma shi rubutaccen littafin yana kan albani.co.uk, www.albani.co.uk shine ainihin server ta Ingila, za ka samu insha Allah ta'ala. Sannan ga wannan shi ma wanda Ali Hassan ya ce alfi'atu dhalla, batacciyar kungiyar nan sababu dalaliha, me ya kawo dalilin batata, wa abrazu simati, ha kuma mafi yawancin sifofinsu da za su gani shine rena malamai, fada da malamai cewa a tashi a yaki cewa kaza, tajhilan wa takfiran wa tafjiran, irin yadda suke jahiltar da malamai su ce malawa na jahili ne, malawa na kafiri ne, sannan da makamantansu. Wa ma'aha sai Ali Hassan ya rubuta wani littafi ya ce fa hal naskut, sai mu yi shiru? Saboda can ma suna barazana duk wanda yake magana a kansu za su kashe shi. Shine Ali Hassan ya rubuta littafi karshe ke cewa wa hal naskut, sai mu yi shiru? Mu ce su ba batatu bane, yace dole mu magana, shine ya rubuta wannan littafin. Ina fata an gane. To sannan sai wannan al-as'ilatul iraqiyya, ko al-as'ilatul iraqiyya, akwai wannan magana, yawa al-as'ilatul iraqiyya, gashi shi kuma wani babban malami ne, fadilatu Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan, fi masail al-iman wa at-takfir al-manhajiyya wa iya as'ila jami'a amma fi masail daqiqa muhimma, irin waɗannan matsalolin ne ga su. Ina fata an gane wannan littafin, duk kuna buƙatar ku same su ainihin ku karanta su, saboda ku san menene duniyar ku take ciki, domin nakan tausaya malaman kamar yadda jiya na tausaya wani, bai ma san ana irin waɗannan abubuwan ba, kuma su ne malaman da in ta rikice za a ce ku zo ku zauna ku yi magana. Allah ya kiyaye. To ga wannan da nake faɗa muku na dazu al-as'ilatun najadiyya fi masail al-iman wa at-takfir al-manhajiyya wa hiya al-munaqasha ilmiya al-mashhura bismi ad-dam'atu al-baziyya. Zamani da bin baziyya da wasu daga cikin su din nasoshin da zai kawo bin baz ba su kace bai iya ba. To jama'a idan su bin baz ba su iya ba, su Albani Nasiruddin, su Uthaymeen ba su iya ba, su Abubakar Gumi ba su iya ba, su Fawzan al-Fawzan ba su iya ba, mu kam dama karkai maganar mu ma in kace ba mu iya ba ma kaman ma ka mutunta mu, kawai kace ba mu, tunda waɗannan ne malaman duniya an ce ba su iya ba, to waye ya iya? Bin baz duk da ya gama kawo musu hujjoji kawai wani matashi kawai ya jefa mishi kaulasan shine ya fashe da kuka. Ba ya fashe da kuka akan matashin ya kafirta shi bane, shine abin da yanzu nake cewa ya bani takaici asarar matasa masu kishin addini. Shine waɗannan matasa, they are our future, su ne muke sa ran nan gaba za zama shawwa na alarmawa ne. Sun tayar da fitinar da ta ruda musu kwakwalwa, ta shallake su. Dukkan ɗalibin ilimi a ƙasashen Larabawa ya san suna wannan littafi, amma an fi kiran shi da ad-dam'atul baziyya, hawayen bin baz. Kuka ya fashe da shi, kuka irin wanda jariri yake yi, kuka sosai. Zan samu muku kasat yana nan cikin kayana ko sidin, za ku ji kuka bin baz yake yi. Kuka irin na shiga uku cewa musiba ta barko addinin musulunci. Waɗannan matasa masu ƙwazo da ma lalatattu ne ƴan bungalo. Haka ne an rage iri. Dan bungalo ya zama khawariji sai a ce shikenan, izhab sharrun wazal. Amma sun haddace Qur'ani. Wani ya iya chemistry, ya iya physics, ya iya mathematics, amma ya ce kuma ba kyau. To amma shi kuma malamin fa yana nan, shi baya ainihin wannan takashshuf din, ya ci mai dadi, ya sha mai dadi daga kudin da kuke tara mishi da waɗanda ake aiko mishi. Sannan sai jifa-jifai da nake faɗi, waɗannan jifa-jifai din daga can aka kawo su, ba daga nan Najeriya suke ba. Na ku yi mamaki, daga can aka kawo jeeps din nan? An kawo su ne saboda me? In ta rikice a cikin su za a gudu. Don haka a radio na yi dungu ne kawai, na ce goma guda 20 ne chip. An kawo jibga-jibgan jip-jip ne sababbi tingal, irin wadda gwamnoni ke hawa da nufin in ta rikice za su ɗibi mutanen su kawai sai su fice ƙasar. Shine aka yi wannan ritsawar gawawwakin mafi yawancin jips nan suna nan yanzu a gidan da surrounding na gidan. Allah ya kiyaye. Abin mamaki ma sai gwamnati bata san daga ina jip din suke ba, ina aka samu kuɗin sayan waɗannan jifa-jifan, ba daga nan suke ba, daga waje aka shigo da su. Allah ya kiyaye. Kun ga da a ce ku mutanen kirki ne, gwamnatin kuna adalci, da sai mu haɗu da ku mu yi aiki mu taimaka muku. Amma yanzu ba yadda za a yi, mu dai ba ma'aikatan gwamnati bane, ba yaranku bane, kowa ya aikin shi. Ina fata an gane. Sannan da shawarori ne ake magana, shawarori a kansu insha Allah ta'ala. Duka mun yi bayanan waɗannan abubuwan da ake magana insha Allah ta'ala. Ina ga wani ne dan mini gyaran waje magana ce da ne magana akan cewa Abubakar Gumi classmate ne na ainihin Sardauna. Yana magana cewa shi Sardauna an haife shi a 1910, Malam Abubakar Gumi kuma 1922. Shekarar da Sardauna ya bar makaranta middle kaza kaza, gashi ne ya ce Malam Abubakar Gumi ya shiga makaranta. To wannan tarihin in ba na manta ba, a cikin cassette din Malam Abubakar Gumi na saurare shi da kuma littafin shi da ya rubuta, wanda aka rubuta, wanda tsige ya rubuta manufata, ba lallai ne ba lallai ne ya zama shekarun ku ɗaya da mutum ya zama abin nan ba. Misali, bari in gaya ma wani labari. Na yi karatu da wani abokina a nan cikin Konga campus da daɗewa, sai kuma na koma a futi ajin mu ɗaya da yashi. Shine sai wata rana ya ce, in kin ga Malam Albani ba za ki rinka ce mishi ajin mu ɗaya? Ka ce Malam Albani eh. So dan na je ina mu'amalar su ne kamar ni ma yaro ne irin su, zauna mai ta hira. Shi shine sai ta zo ta ce ai ga abin da babanta yace. Na ce eh, haka ne. Lokacin dan gongola muke ce mishi, kaga su takan yi ka haifi mutum ko ka girme shi. Misali, ni ma san da muke karatun nan na alƙalanci ne, akwai alƙalin da yake ya haife mu gaba ɗaya ma aji, ya zo kuma zai karatun tare da mu, yakan faru haka. yana iya faruwa, saboda haka ni dai iya inda kaji na karanta kenan, wallahu alam, kuskuren daga Malam Abubakar Gumi ko daga kaza, amma da ya nuna cewa ajin su daya, ba lallai ajin su daya zama a middle ko a wani abu ba. Aita yayiwa yanzu a tafi wani course Kaduna da ni da kai sai mu zama aji daya, kana da hujjar ka ce ajin ku daya da Albani ba ƙarya kai ba, ba ana nufin a primary ba, aji yana iya zama aji daya ko a ina. Ina fata an gane. Yanzu akwai wani minista da ya sauka ba da jima'a nan ba, nakan ce ajin mai daya da shi a ina a TV College ta Jos. Dama an gaji sai ka ce ka Albani ƙarya yi, wannan fa minista ne, a'a Albani yana dan talakan ya dan tafi can je dan labe suka haɗu da wannan. Ina fata an gane. Sannan daga ƙarshe ga wani littafi zan so ku karanta shi ko ku yi photo study, ya ce iqra masiraka qabla an tufajjir, karanta matsayinka a duniya da lahira a wurin Allah kafin ka kashe kanka irin wannan hayaniyar. Dr. Khalid Al-Ambar ya rubuta wannan littafi, sannan Saleh Ibn Ghanim ainihin wato As-Sadlan ya yi muqaddima ga ainihin littafin. Wannan littafin yana faɗakarwa ne ina matsayin wanda aka kashe shi a cikin wannan rikicin. Ya ce to in za ka shiga irin wannan hayaniya a kashe ka, to ga littafin nan ya faɗa maka ina ne matsayinka, ya sunanka a duniya. Ba hasin kenan, don haka dai za ku iya ɗauka ku yi photo stat. Jama'ar musulmi, kada mu cika takura ku da yawa ƙwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Wannan ban gane me suke cewa ba. Mana ai wannan gaskiya ne, kan yan shi'a kun san MSS duk da ita ma kungiya akwai dan hayaniya cikin ta, amma ta ce tafiyar ta ba zai yiwu da yan shi'a bane, saboda yan shi'a su duk inda suka zo sai hayaniya ta zo. To lokacin da aka yi discarding din registration din shi'a a cikin musulmin Najeriya, a cikin registration din ɗaliban MSS, shine suka kafa tasu. Kawai shine kungiya ce ta ainihin wato kungiyar yan shi'a, ita ce wannan din Association of Muslim Students of Nigeria. Kungiya ce tasu, galibi suna publication na jaridu da abubuwa. Zai magana ta kama, akwai maganganu da yawa jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala. Sannan ina tuna muku wannan littafin da na taɓa kawo muku, shi ma ku je ku same shi, At-Tahriru li Mas'alati Takfir, na ainihin wato Uthaymeen, wanda na ce yana ƴan watanni kaɗan ya yi wannan littafin, ya yi wannan fatawa a kan wannan irin aƙidar tasu. Da Allah ku samu wannan littafin, duk da na kawo muku shi kwanaki, amma dai ku same shi. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. 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 A gaske.
Ya kamata ka yi mu'amala
da
mutane da shi kuma matsayin ƙwarƙwa.
Lallai kam, yin baran-baran da su shine zai fiye wa mutuncinka da rayuwarka. Ƙwarai da gaske. Sannan akwai wayau da suke wa malaman Ahlus Sunna sai za su zo su zauna ne wai kai musu bayani. Wai hikimar da ya sa su rinƙa yin haka shi ne a zo a zauna don a tabbatar wani kafiri ne. Wannan duk manhaji ne na duniyar haka. Haka suka yi bin baz. Wato ana shakka wani kafiri ne ko ba kafiri ba, amma malami ne. Sai a ce a je a zauna da shi a gaya mai abubuwan nan, in ya tabbata ya yi inkari sai a sa sunan shi yana cikin kafiran da za a eliminating. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Lallai dai musulmi ku tashi ku faɗaka. Jama'ar musulmi, muna yi muku jajan abubuwan da suka same mu na waɗannan bala'o'i da waɗannan asarori ƙwarai da gaske. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da yin abubuwan da suka kamace mu. Waɗanda aka kashe a cikin waɗannan harka da ta faɗo ba su ci ba, ba su gani ba, waɗanda they are innocent citizen of the land. Musulminsu, mu ne musu addu'a Allah ya gafarta musu. Waɗanda aka cuce su, aka ƙona musu dukiya ba da jinsu ba, ba da ganinsu ba, Allah ya saka musu, Allah ya mayar musu da alkhairi. Muna roƙon Allah waɗanda suka faɗa wannan hayaniya, waɗanda ba a kashe su ba, Allah ya dawo da su kan hanya. Waɗanda kuma suka jawo wannan musiba, Allah kafi mu sanin su, kafi mu sanin komai game da su. Allah ka mu'amalance su da abin da suka dace da shi a wurinka. Jama'ar musulmi, ku sani da cewa da'awa to ɗana tarko ce, ɗana tarko kuwa ba a ɗaga kara. Don haka ku gane, saƙo za mu ci gaba da isar da saƙon da Allah ya aiko annabi da shi, wannan shi ne babban aikinmu. Kuma za mu rinƙa bin hanyoyin da suka dace, kuma ba mu son wani ɗan hukuma ko ma'aikacin hukuma ya rinƙa mana katsalandan a kan abubuwan da suka shafe mu na da'awa. Sannan ya kamata kowa ya gane akan cewa yana da tashi gudunmawar wadda zai bayar dangane da gudanuwa da zaman lafiyar ƙasar da muke. halaccocin da muka yi anan akan demokuraɗiyya mun tabbatar da cewa Najeriya daula ce ta musulunci, sabanin abin da su waɗannan suke cewa Najeriya ƙasar kafirci ce. Najeriya daula ce islamiyya, masu mulkin ne suke mulki da abubuwan kafirci da zalunci. Abinda muke fata Allah ya maganin su ko kuma ya sa su su gyara. Amma Najeriya ba ƙasa bace ta kafirci, Najeriya ƙasar musulmai ce. Mun kawo muku dalilai akan haka, dan haka jama'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya, Allah ya kade mana musibu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan musiba kar ta sake afkowa musulmi, kuma duk inda ta afka musu Allah ya kyauta. Sannan ɗaliban ilimi da ke zuwa aikin hajji da umara to su rinka taka tsantsan, masu fita karatu Sudan da masu zuwa karatu ƙasashen Tunisia da masu zuwa karatu a ƙasar Yemen, musamman Jami'atul Iman ta Zandani Abdulmajid, tunna ba su shawara su yi taka tsantsan. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.
Da muka ce da bismillahir rahmanir rahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga number 46 Major Road, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna a Najeriya, a masallacin Markazu Salafiya. Da farko ni da ke magana an fi sani na da Abu Abdulrahman Muhammad Awal Adam Albani Zaria. Yanzu da muke maganar daren Alhamis ne, wanda daidai da daren 15 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, wanda daidai da 5 ga watan ainihin wato August shekara ta 2009. Wannan kasar da ake kallo da saurare mun yi mishi take da cewa ƙarshen alewa ƙasa. Ɗan uwa masu saurare, muna fatan ku ara mana kunnuwanku a inda za mu gayyato babban malami Sheikh Ja'far Mahmud Adam daga Kano domin gabatar mana da wani sako daga ainihin wato garin Maiduguri dangane da waɗannan mutane da sunansu ya bayyana a bisa harshen 'yan jaridu da cewa 'yan Boko Haram, wato su Muhammad Yusuf da shi da ainihin jama'a shi. To sauran tattaunawa da ni da baƙin namu da kuma jama'a masu kallonmu da sauraronmu za ta biyo baya insha Allahu ta'ala. Allah ya gafarta malam, bismillah.
Wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma suka samari cewa su yi wa karatun boko. Allahu alaikum. Ina tattauna a kai yanzu shi ne sababban da suka sa waɗannan al'amura suka kullo kai bayan da babu su. Wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma suka samari cewa su yi wa karatun boko tawaye, da kuma kira da cewa duk wanda ya yi boko ɗin ko kuma yake aiki a gwamnati ya zama kafiri. Waɗannan ababai da ba gina su akan hujja ko dalili ba, babban abin da ya haifar da su a iya nazari da na farko abin da ake kira hubbun zuhuri, wato san shahara, da yadda mutum da dawar malanta ya kawo wani babban abu a cikin al'umma ya zama abin yayatawa a cikin gari, abin tattaunawa sai wannan abin ya zama ya sa shi ya ci har an san shi abin ne su kawai. Abu na biyu, illatul ilmi aw hajama, talancin ilimi ko kuma rashin sa gaba daya, ka samu mutum ba ya da ilimi kuma yana son ya tattauna a kan mas'ala, ko kuma yana da ilimin da bai haɗa kara ba ballantana ya karya, amma tare da haka yana so da kuɗa aiki bayani cikin manyan mas'aloli waɗanda manyan malamai ma ba sa yin gaggawar yanke hukunci da kansu har sai tun tuntuɓi masu ilimi ɗan uwansu sun haɗa ra'ayoyi da juna sun fara dalilai domin abin da za su faɗa yana da alaƙa da makomar al'ummar su ko a duniya ko a lahira. Abu na uku, abin da ke kira albadu fi furu'i qabla tahdid al-usul, wato mutum ya yi ilimi koli a madadin ya fara shi daga matakin ƙasa sai ya san lambar da ke ƙetare zai kama manyan matsaloli na sama wanda sun fi ƙarfin tunaninsa, sun fi ƙarfin ƙwarewar da yake da ita a rayuwa, sun fi ƙarfin bincikensa, sun fi ƙarfin sauransa. Domin dukkan mutumin da yake mutunta ilimi to babu yanda za a yi yana da matakin ilimi na firamare ya ce zai tattauna a kan abin da ya zama suke tattauna kai. Ko mutumin da yake yana karatu a karamar secondary wato junior secondary school sannan ya ce zai tsoma baki a cikin malamai na jami'a kan wata mas'ala ta ilimi ta bincike a kai. Wanda jami'anci da shishi babu abin da ke kawo wannan. Sannan abu na hudu daga cikin sababbin da suke kawo wannan galibi daga cikin samarinmu zaman da ne yi takamannu ne ragwaye ne waɗanda ba sa son karatun nan na zamani sai a kai sa'a wani ya zo ya yi musu fatawar harancinsa kin kai kai su so kaɗai da ma za su mutu amma abin da ke ba da yadda akan haka ta yadda idan ɗaliban sun je jami'a galibi sukan samu ilimin da ya fi kowanne arhani su karanta ka san ne waɗanda suke karanta abin da ya shafi sciences ka san ne suke karanta abin da ya shafi technology ka san ne waɗanda suke kuɗa kai cikin waɗansu manyan manyan ilimomin da duniya ilimi a yau ta fi dogaro da su wajen gudanar da harkokin rayuwa amma da haka sai mu ce mu tare a kan language wato hausa arabic islamic studies ko mu ce mu tare a kan musulmi shi ne zan ga ɗarin ruwan mutane cikin matasanmu domin ilimi ne mai sauƙi wanda ba ya bukatar wahalar da kai don saboda haka suka fi so. To za mu ce manyan manyan ilimomi irin su wato ainihin karatun likitanci da injiniyanci da sauran ilimomi masu tsada to dama suna da wahala a wajen mutanenmu. To sai a ga dace kuma ga shi wani yaro ya ba su fitori hakan ma haramci shi kenan sai suka yi kokarin kare wancan rangwancinsu da fata wanda mai fata ya ba su suka suna ne suka gudu. Dama ta akwai zuciya ta wanda da tarayya da farin a karkarinsu. Sannan kuma abu na biyar abubuwan da suka kawo mana irin wannan tunani a yadda ya karanta mu a yanzu kamatattuniya da juna da kama hannun juna da taimakekeniya da juna tsakanin mukansu ba da nan cikinmu da kuma abokan adawar sannan kowa ne cewa waɗanda muke daure-daure da su a cikin wannan ƙasa sun riga sun shallake mu a karatun boko tun lokacin da tsawo a ilimin zamani tun lokacin da tsawo saboda dalili na turawa ne muke mallaka da suka mallaki ta samu sun yi shekaru kusan ɗari a kudancin da sannan kafin su keto arewa to wannan ta sa mutan kuma suka fi mu ilimin zamani da lata mai yawan gaske sai kuma yanzu a shekarun ƙarshe muka fara ɗan tasowa muna yunƙurowa kuma sun san yadda muke da yawan al'umma kuma idan aka samu masu karatu suka yawaita a cikin mai to maganar a kautar da mako a mayar da muci ma baya a wannan ƙasa ba ta tabbata ba to amma idan aka yi ƙoƙarin raunana mu ta hanyar da kuma za mu iya amsa domin in ba wani kafiri ko wani da ba musulmi ba zai fito ya zo ya ce mana musulmi ya karatu boko haram ne to tun da nan musulmi zai gane cewa wannan baki ne amma idan suka sanya wani a cikin mu musulmi ya wakilce su ya yi magana a madadinsu kuma ga shi yana cikin mu yana fita kalmar shahada sai ke san wata aya ko ya san wani hadisi ko da bai fahimci shi ba to kaga wannan sai ya sa mu ya yi tashi mu aminta shi a cikin rigusta musulmi ne amma abin da yake aiwatarwa yana wakiltar abokan adawar ne kuma a halin da muke cikin zuwa wannan kasa dukkan ma wanda yake lura da abin da ke zuwa ya zo ya san cewa duk inda ya tafi mutum goma ko bai yi ɗan goma wanda yake da ikhlasi ko tsoron Allah da kyakkyawan niyya yana yin da'awa ko karantarwa don addinin da yake da to ya san cewa in ma mun sallama cewa karatun boko Allah ne to ba zai da cikin manyan matsalolin mu kuma dole ne sun kunna girma da su ne tamata mai hankali ya fara yin su kamar da misali ta cewa ko ban ga ne da cikin wannan mamman sai ka ki mu san ku
wannan matsala su kuma da magana mutane
suke yi to masu ba za su hukunci ba su ce wani malami ne wani da yake dan su ba ku da ilimin da zai fara su yi wannan hukunci duk abin da za su yanke na hukunci to za su yanke ne a matsayin zato a matsayin wato a matsayin shafi fafi amma ba a matsayin abin da suke da tabbatar wato a cikin kasa ba sannan kuma abu na ƙarshe da ya kamata ku sani shi ne wannan ma bai sani bai sani sunan ba Allah da yake yasa wannan fatawa shekaru suna a cikin rayuwa sannan da mai zama ya yi karatu a wajen malamai sannan wani littafin da wani littafi ya karanta abin ne irin mai duburi na tabbatar in zai wa kansa adalci ya tabbatar akwai wanda suka fi shi ilimi akwai wanda suka fi shi tsoron Allah akwai wanda suka fi shi gudun duniya akwai wanda suka fi shi kishin addini to kira a ce ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba a gari irin mai duburi na tabbatar akwai wanda yake kansu ɗaya da shi ta fakar ilimi ko tsoron Allah ko ta gaba to ce ake ba su fahimci abin da ya fahimta ba adadin waɗanda za a ce sun tsara shi cikin malamai su suka fi yawa sama da adadin wanda ya fi sannan adadin waɗanda suke kansu ɗaya tsare ko ta ne sa ɗaukin sa ne a fagen ilimi su suka fi yawa sama da wanda za a ce ya fi su na ina ganin ba wani da cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai ne shi ne ya fahimci daidai to wannan waɗanda suka fi shi ko waɗanda suke ɗaurayensa to ba ma wannan ba ya sauka cewa manya-manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani irin su Sheikh Salih bin Uthaymeen da sauran manyan malamai ko a kafar Saudiya ko a Egypt da sauran wurare ya sauka cewa da waɗannan jahilai ne abin da sun karanta ba karatu bane ba na shi shi ne karatu ina zama yana da cikin fahimci sannan fatawar da ba yadda asali a kanta da rai kuma tattalewa a kanta cikin madabaran bawa sai ɗan zamani da rai da kanta ɗan tarawafi waɗanda suka yi fatawa ƙarƙashin wani mutum da suka samu kan su a ciki ya sa suka yi fatawa ba wai ƙarƙashin tarihin bincike na ilimi ba ko kuma zai ɗauki mutum cewa amfani da ita abin da zai nuna fahimci shi ne asalin hadisin da suke kafa hujja da shi cewa za a samu wadansu shugabanni masu zalunci masu kaza masu kaza sai ka zama musu ɗan sanda sai ka zama musu kaza hadisi ne ba yi na shi kai shi kan nasarar da wani da ya inganta shi a wasu wani ya inganta shi ne kan wani rawi da bai san halinsa ba domin idan mutum yana da suna mutane guda biyu cikin mawuyata sun zamanto suna ta mukaddara wannan sunan Abdulrahman wancan sunan Abdulrahman wancan Abdulrahman dan wane wannan kuma Abdulrahman dan wane daban-daban ɗaya daga cikin su ɗaya da ifi to lokacin da ya sa hadisin a karan fari ya ɗauka hadisin ruwayan wanda yake sahihin ne ba sahihi ba saboda haka sai ya inganta shi amma daga baya da kansa a cikin sauran littafansa ya yi ko a kansa gyara cewa hadisin da ya inganta a wurin kaza hadisi ne ba ifi wannan shi ne abin da ya zama wajibi su ɗalibin ilimi da ɗalibai ilimi da ke cikin gami da dubu su fito da waɗannan littafai su yi fotokofi ɗinsu su karantar da su a majalisarsu su yaɗa su a kafan taron jama'a su yaɗa su ta kafofin watsa labarai don ya kasance sun yanke wa mutane hanzari kuma abin mamaki abin mamaki wannan bawan Allah a shekaru biyu da suka wuce lokacin da ya tafi a aikin umara wannan fitina ta taso a karan fari wanda ta samu kai asaran matasa masu dubbin yawan gaske mutumin nan bayan ya je umara wa makaliyarsa don jin cewa jami'an tsaro suna neman shi wallahi wallahi ni ina cikin nan da suka haɗu da shi na je aikin haji yake mai rantsuwa ga Allah cewa duk abin da ake zargin shi da shi na alaƙar shi da wannan fatawa ko wannan samari kai ake masa mutum ya san kuma cikin ba aikin wajen nan da muka zo akwai manyan yin zargin gwani da suka haɗu ba ka zo mu je gaban su ka tabbatar kalma ake maka taji ake maka ni na masa cewa su saurare shi suka saurare shi ya rantsu cewa kalma ake masa suka ce to in ya yarda kalma ake masa cewa ba fata wacce wacce ba ra'ayin ta bane ba to ya rubuta ta a rubuce ba ya na kuma yi magana a ɗauka a cibar ko da su rike nan su goyi da an tsaro cewa ba ya tsara da wannan ra'ayi shi da kansa ya je ya nemi lauya bayan an ba shi shawarar cewa kar ka je ka rubuta wani abu da kanka ka faɗa abin da zai zama ka sani doka ka sani kanka da kanka nemi masani shari'ar zamani ka faɗa masa me suke so ka ce shi ya rubuta da yare na lauyanci mutumin nan da yake kare ta boko yake kafa ta yan boko shi da kansa ya je ya nemi lauya ba ma injiniya ko likita ba wanda karatun zai zama wajibi cikakken tsarutun da yake cewa shi ya rubuta takarda a madadinsa wallahi wallahi takardar tana nan a hannun jami'an tsaro da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin jihar Borno idan hali ya yi ma fito da ita mu yaɗa ta kuma magana ta tana nan a cikin tabar koda idan hali ya yi a fito da ita a yaɗa ta zumunci cikin rubani kuma wallahi ni ba ni da shakka game da akasarin matasan da suke zan wannan fatawa yawanci suna bi ne da kyakkyawan niyya domin suke za a kai wasu ba a kama da hanyar aljanna a kai wasu daga hanyar kanfa a can da aka suke tafiya amma wanda ya wasu a kan ya haifuce su ya zamance su ya zamto ya ci amana su wanda shi ne su kuma da su zai zama zai zuwa a lokacin da wani kashi kyawa ni na riga na faɗa abin da ya kamata in faɗa al'umma zai amfano zama na da kuma tsawon shekaru goma sha biyu amana ce a kai na in faɗa muku abin da zai nuna min gaskiya ne wanda za ku duba a gaban Allah amana ce a kai na in faɗa muku duk abin da kuka za ku cutu da ku kauce mata ya rage na 'yan kunne ya jiki ya tsira ba ka da ikon tafiyar da mutum bin gaskiya amma wajibi ne ta faɗe ta kamar sha a kullum ne mai sha a kullum wanda gaba ma gaskiya gaskiya wanda kuma gaba ma wato ainihin ya sa fasi manzo Allah kuma sana da can fara gani ta Allah wa mana masa cewa laysa alayka hudara walakin Allah ya hadi man yasha kai ba dole bane a tanta cewa sai ta tsosa shi a cikin zakatar su Allah ne ke da hukuman bayi kuma a nan gurin nake son ya roki Allah madaukakin sarki dukkan wanda ya zo wannan kafin ya roki Allah madaukakin sarki ya Allah muna roƙonta da sunayen ka mafiya kyau da sufafin ka mafiya sarki wannan aƙida ta cewa aikin gwamnati haramun ne kafirci ne yin boko haramun ne kafirci ne ya ubangiji in wannan aƙida gaske ce ya ubangiji ka taimaki ta ba da yaduwa ta ba da ƙarfi ta taimaki masu kyau ubangiji in wannan aƙida ta yi wasu ta saba koyarwar littafin da kuka zo magana ya ubangiji ka wanda ba ka ka rusa ta ya ubangiji kar ka bayar da nasara ga manufa cikin wanzuwa gare ka in masu shi zama Allah shi ne da su don ka tattu da ubangiji ta Allah ya kai al'ummar musulmi da sauran su in sun isa su manyan rubus shugabannin da suke kira zuwa wannan aƙida su yi irin wannan addu'a cewa in abin da suke kira din gaskiya ne ubangiji ya ce masu abin da ba shi nasara shi kariya ne Allah ya wuce rama ta zanen ba na fita zuwa da cewa wanda suka ce a shi ba aikin gwamnati ko a yi boko su ne kan daidai ina musu addu'a alkhairi wanda suka ba su su ne kariya ni ina addu'a ne fa alkhairi ga dukkan wanda ke kan gaskiya Allah ya mutunci shi dukkan wanda ke kan kariya yana cikin sani ya ubangiji ka rusa aniyarsa ka warke za aniyarsa ina son in sun tafi su fara al'amari za su yi irin wannan addu'a wanda za ta zanto ba karariya da dukkan wani wanda ya shafi wato a fannin shi ne kira zuwa ga mata wanda za ta zanto taimako da kallon ga dukkan mai kira zuwa gaskiya ubangiji ta Allah ta nuna mana gaskiya ta bamshi ko abin ba ta nuna mana gaskiya ta bamshi ko kuda zai shiga cikin mutane
Allahu akbar muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya saka wa Sheikh Ja'far Mahmud Adam da alkhairi
amin
Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi
amin
rigiji gabji jama'ar musulmi za ku yi mamaki idan na ce muku ina kafa shaida da Allah madaukakin sarki wanda babu wanda ya cancanta da bautawa sai shi kadai kuma ba shi da abokin tarayya tunda nake ban taɓa jin kasar din nan ba sai jiya ban taɓa samun labarin kasar din nan ba ma sai jiya abin mamaki dunkulallun sakonni da Malam Ja'far Mahmud Adam ya aiko da su ta cikin wannan kaset tun daga watanni biyu da suka wuce laccocina da ne na demokuraɗiyya da laccocin da na yi makonnin da ya gabata da hira da na yi da mutanen gidan rediyon Najeriya a Kaduna suka sa a Jakar Magori da wadda muka je muka yi hannu da yawa da su a kan wannan matsala ta 'yan boko haramun su Muhammad Yusuf abin mamaki ina ga duk wanda ya saurari waɗannan hirarraki da kuma waɗannan laccoci ya saurari kasar ɗin nan zai ga cewa kamar taro muka yi da Malam Ja'far haka ne ko ba haka ba amma abin mamaki kuma kowa ya amintu cewa tabbas Malam Ja'far Mahmud Adam yau shekarar shi biyu da 'yan watanni a ƙarƙashin ƙasa ya rasu kaga kenan ya tabbata ni dai ban je lahira mun yi taron da shi na dawo na isar ba shi kuma bai dawo duniya mun yi taron sannan na isar ba sannan kamar yadda nace har na kammala waɗannan kasusuwa da laccoci da waɗannan duk bayanai da nayi ban taɓa jin labarin wannan kaset ba wani bawan Allah ne ya ji wani yana dura zagi yana ashariya da sharrori akan abubuwan da ainihin na faɗi shine shi ya fito da wannan kasir ya ce to ai ire-iren waɗannan maganganun in aka ce yau Malam Ja'far Mahmud Adam yayi su za a amince aka ce eh sai fito da kasar din kun ji yadda aka yi kasar din ya kawo gari wato mas'alolin da malam ya tattauna a gurguje sun warkar da duk abin da ake nema domin ya kawo dalilan da suka kai Muhammad Yusuf ya ainihin wato shiga irin wannan mugunyar fatawa akwai neman suna da shahara akwai karancin ilimi ko rashin ilimin gaba daya sannan akwai ainihin wato matsala dangane da abin da ya shafi farawa da wato matsaloli waɗanda suke na reshe a bar matsalolin da suke su ne na asali waɗanda su suka fi muhimmanci sannan wato wata matsala mai matukar muhimmanci wadda malam yayi magana a kanta ita ce ainihin wato bata gari daga cikinmu mu musulmi wato irin Muhammad Yusuf wasu makiyanmu suke amfani da shi ina jin wannan matsalar shi malam bakin ya ja ni kuma na yi muku fassarar shi karara a cikin wadancan bayanai cewa wasu makiyanmu ne a arewacin kasan nan suke amfani da shi domin ainihin su cimma burinsu na dankwafe mu dangane da al'amarin karatun boko ina jin na faɗi wannan magana a wannan wurin na faɗi a gidan radio sannan ga ta a cikin cassette akalla ko da shekara ko ranar da ya rasu yayi wannan cassette akalla yau cassette din shekara 2 da watanni kenan balle yayi wannan fiye da wannan lokacin ga duk wanda ya natsu da kyau ya fahimta sannan yayi magana akan karancin ikhlasi da kuma ainihin wato rashin tsoron Allah Allah maraukakin sarki ya kiyaye sannan sai ya hasaso su kuma matasanmu na daga cikin abubuwan da ya taimaka musu wajen bin wannan tafiya shine na farko akwai kasala tattare da su dama ba sa ainihin wato da kokari da kwazo game da wannan harka ta karatun zamani sai kuma suka ji wata bahaguwar fatawa wadda ta daidai da ainihin abin da suke so sai suka ce gaskiya ce sannan sai tsantsar san addini ba tare da kokarin aje a karance shi ba dan haka duk wata aya da aka ga aka ce wannan aya dalili ce akan kaza haram ne ko kafirci ce kawai sai kaga ustazu ya kwala kabbara ya ce ainihin gaskiya ne a karkashin haka har wani yake ainihin bugowa yana ce mini ayoyi da hadisai da Muhammad Yusuf ya karanto akan haramcin boko da aikin gwamnati waɗannan ayoyi ƙarya ne da hadisan ko kuwa gaskiya ne to kun gani wato ayoyi ne kamar yadda muka faɗi a cikin laccen mu za a riga a yanka fatawar tukuna sannan sai a tafi neman aya tunda an riga an ce boko kafirci ne boko haramun ne sannan sai kuma a tafi neman aya ayan nan ba akan wannan take magana ba amma da yake mai sauraron yana da tsabar son addini yana da kuma lalaci game da karatun boko ana cewa wannan ayar tana tabbatar da cewa boko kafirci ne sai ce gaskiya ne ma'ana abin da ma ya yi daidai da son zuciyar shi Allah gafarta Malam Ja'far Mahmud Adam ya bayar da shawarwari ga al'umma baki daya kamar haka da cewa na farko malamai su dage tukuru wajen karantar da al'umma ina jin wannan maganganun na shayin irin su akan cewa ba daidai bane a ce sai matsala ta faru sannan za ku ce wa jama'a a zo lacca ku zauna ba ku karantar da su ina jin na yi wannan maganar waɗannan al'amura ne waɗanda na daɗe ina mulahaza a kansu kuma ina magana a kansu gashi nan yayi magana akai a ƙarƙashin wannan har yayi ishara zuwa ga duk inda aka zage ana karantar da jama'a in wannan da'awar ta zo a guji ake koranta da wannan ta zo zare bata samu karbuwa ba waɗanda suka ɗauki dakon da'awar in suka tashi daga cikin garin zare sai dai su tafi dakon su tafi ainihin tallanta ina Kaduna amma ba sa iya ainihin yada ta annan kewayen zariya me yasa ba sa iya yada ta annan zariya saboda kullun ana karantawa ana tunasar da jama'a amma sai malam ya ishara akan cewa garin da ya zama ga zankame yake da malamai amma ba a karantawa wannan da'awa ta kan ainihin samu kyakkyawar karbuwa waɗannan misalai ne waɗanda ba sai an buga su ba kusan duk inda kaga wannan da'awar ta samu karbuwa zaka je ka samu haƙiƙa ga malaman amma ba sa dagiya wajen karantar da jama'a dan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan ya bada ainihin shawara ga jami'an tsaro akan su ɗauki matakin da ya dace a lokacin da ya dace ba sai lokaci ya kure ba sannan ainihin a zo motar ruwa uku ya ce ba za ta iya kashe gobarar ba lallai ku an ga haka sannan ya kira zuwa ga ustazai da malamai akan cewa su san cewa ilimi amana ce ta Allah madaukakin sarki ba daidai bane ka rinka wasa da hankalin mutane a cikin addini ko kuma a cikin harkar ilimi da sunan malanta lallai ka sani da cewa mai karantarwa ko mai bada fatawa wakilin Allah ne. Anan har ya kawo maganar da ina tsammanin yau mako uku nazo nayi ta anan akan littafin A'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin, nace malamai a madadin Allah madaukakin sarki suke signing suke sa hannu, ne bayanai dangane da wannan. Tunda ko zaka sa hannu ne a madadin Allah, to ka dubi girman abin da zaka sa hannu da kuma girman wanda kake wakilta. Na yi wannan magana akan wannan teburi idan jama'ar musulmi basu manta ba. Sannan sai kuma ya ja hankalin su kuma jama'a akan su gane cewa wane ne malami. Ba kowa ne kawai ya faɗi maganar da kake so zaka iya gane cewa wane malami bane. Domin abin da ke ba mu mamaki a ƙasar shine, ran da ka faɗi maganar da jama'a suke so to ran nan kai ne malami. Ran da ka faɗi maganar da ta saba musu fa, ran nan kai ba malami bane. To ba jahilai ne suke tazkiya suke ainihin wato sanya malami a cikin scale na screening ba, wato su iya gane wannan malami ne ko wannan ba malami ba, domin su kawai suna amfani da wane ne ya faɗi ko wane ne ya bi abin da ainihin suke so. A ƙarƙashin wannan ne kuma nake cewa da aka samu da yawa daga cikin malaman ƙasar nan waɗanda ba su da ikhlasi, idan matsala ta taso sai su dubi menene jama'a suke so ko menene jama'a suke a kai, sai su faɗa musu, in ya so sai su hallaka gaba ɗaya. Na lura malaman ƙasar nan da dama suna da irin wannan tunanin, idan matsala ta taso suka ga cewa ga idda jama'a suka rinjaya, kawai su ma sai su karkata nan dan kasirin ka samun attack daga ainihin jama'a. Don za ku yi mamaki jama'a, wato bayan da mu gama hirarrakin nan a gidan radio da sauransu, sai ya zama ita gwamnati tana zargin Albani ya fito ya tona wasu asirai waɗanda sakamakon tona waɗannan asirai sun bayyana tana da sakaci. Dan haka gaba ɗayan gwamnati ta yi condemning waɗannan irin abubuwa, bata ji daɗin su ba. Kenan idan Albani ya yi dan gwamnati ta ji daɗi ne, ta ji daɗi? Bata ji daɗi ba, bata yaba ba. Sannan jahilai na gari su kuma suka yi ta ganin cewa dan menene za a tona wannan mutum asiri, mutumin da ake ganin wai sadauki ne, mutumin da ya zo ya kaddamar da jihadi zai yaƙi gwamnatin da jama'a suke kuka tana ainihin zalunta su. Nan ma sai zama jama'a ba su yaba wa Albani ba. Idan ya zama nan kuma Albani ya yi ne dan jama'a su yaba, me zai faru kenan? Bai samu yabo ba. A wannan za ka gane muhimmancin duk abin da za ka yi magana ya zama kana da natsatsen ilimi, kuma tabbatacciyar magana kake faɗi wadda ba za ka raurawa ba. Sannan kuma ya zama kaɗai za ka faɗi gaskiya ne wadda kake da yaƙini a kanta saboda dalilanta, ba menene ya dace wa wani ba. A yayin da su jama'ar gari ke cewa ai gwamnati ce ta bashi kuɗi, ita kuma gwamnati cewa take yi yana faɗi ne domin ya faranta wa jama'ar gari, to jama'ar gari ba su yi farin ciki ba, gwamnati ba ta yi farin ciki da duk abubuwan da aka faɗi ba. Idan waɗannan abubuwan ba na faɗe su ne an ikhlasin wa yaqinin ba, kun ga kenan al'amuran da na faɗi an waye gari kenan sun dawo kainan. Don haka jama'ar musulmi, malamai idan za ku yi magana ya zama za ku yi magana ne akan abin da yake tabbas kuma yaqinin kun san shi, kuma ya zama ba ku da raurawa. Ba wai ɗalibanku ne za su rinka zaunar da ku suna cewa ga abin da suke so ku faɗa ba, ko kuma ga ra'ayin da jama'a suke a kai, ko kuma kaza in ka faɗi malam zai ja mana baƙin jini, zai ja mana surutu. Baƙin jini dama a cikin shi ake, sai dai abin da ya ƙaru ko kuma abin da ya ragu. Amma babu gudu babu ja da baya, barin yawo a baki ainihin barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Duk wani tarka-tarka da ke cikin addinin musulunci da jama'a suke tunanin a rufa mishi asiri ba dan komai ba, saboda ya tashi yana fada da munanan abubuwa, yo ai shi kanshi yana kan mummunan abu ne. Dan haka ba riba bace kuma ba daidai bace, komis kala zarratin, duk wanda yake akan bata ba mu da bukatar shi, kuma ba mu da bukatar ya zo ya taru cikin mu dan ya cika mana taron dangi, ba ma bukatar wannan. A wurin Allah madaukakin sarki muka dogara, a wurin Allah kuma makomar mu take. Wannan kenan. Sannan sai malam ya je huwa tambayoyi cewa shi wannan Muhammad Yusuf ma wane ne shi ne, shekarun shi nawa, a ina ya karatu, shin akwai tarihin ya sauke koda littafi kwaya daya a gaban wani malami wanda yake sananne ne a garin Maiduguri ko kuma a jihar Yobe ko kuma a wani wuri a ƙasar nan ko a ƙasar waje? Waɗannan dai ainihin za a su biyo baya wajen tattaunawa insha Allah. Sannan wannan matsala da shi ya iya ɗauko ta ya yaɗa ta ya fi duk malaman Maiduguri waɗanda suka fi shi ilimi da waɗanda ke daidai da shi, ya fi su fahimta ne da fasaha da iya gano waɗannan abubuwa, da ya zama gaba ɗaya su ba su gano ba sai shi kaɗai ya gano. Sannan malam ainihin yayi ishara zuwa ga irin mugunyar aqidar su ta cewa matakan farko shine duk wasu manyan malamai za su zo su rugurguza girman su a cikin zukatan jama'a a inda malam yayi ishara zuwa ga Ibn Baz da Nasiruddin al-Albani da Uthaymeen da ishara akan cewa suna jahiltar da su wannan ina ce na sheda mana lallai yana daga cikin tsarin su duk wani malami abinda suke bukata ya zo ya dace da su akan wannan magana idan har bai dace da su akan wannan magana ba sunan shi jahili idan ko har ya tashi yana fada da wannan aqida kamar yadda a wannan wurin nace zamu yaki wannan mugunyar aqida kamar yadda muke yakar asalin ta shine shi'a a nan wurin na fada haka a cikin wannan ainihin shekara menene ya biyo baya dukkan wanda bai yadda da wannan aqida ba ya tashi yace kuma sai ya bayyana wa jama'a barnata to daga wannan lokaci bayan kasantuwar da an ce mishi malamin gwamnati to kuma sai a dawo a ce ya kafirta sannan sai a ce jinin shi ya halatta to sannan sai a fara tsara yaya za a yi aje a kaddamar mishi da kisa wannan shine ainihin matakan da suke bi sannan Allah gafarta wa malam Ja'far Muhammad Adam yayi fito karara yace babu asali ga ainihin wannan fatawa domin asalin waɗanda yake kwaikwayon su wasu ƴan taratsi ne waɗanda ire-iren shi da suka shiga cikin wani hali na kunci ya kai su ga yin wannan fatawa ba wai hali ne na binciken ilimi ba ina ce na fasa mana wannan ainihin bakin shi ma akan cewa wasu mutane ne suka shiga kunci ya kai su ga yin wannan fatawa da ta shafe su eh shi kuma sai je ya dauko ta sai ya dauka cewa wannan ta zama fatawa ta addinin musulunci sannan sai dangane da hadisin da ainihin suke hujja da shi wanda shine ne muku ishara cewa wani lokaci zuwa na Maiduguri suka je ho tambaya akai wanda da na bincika na aika musu da sakamakon bincike cewa wannan hadisi munkari ne babu shakka ina nan akan wannan bakata cewa wannan hadisi munkari ne ko dha'ifun jiddan ko wahid duk ma'anar su daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma koda hadisin ingantacce ne baya fa'idantar da hakikanin abinda su suke ainihin fitarwa daga cikin hadisi kun ga maganganun da na shayi cewa kafin ka sarrafa hadisi wajen gane inganci ko rashin inganci wajen gano ma'ana hakika sai ka samu akalla tamakuni a cikin fannonin ilimi guda biyu ilimin farko shine ilimin hadisi wanda zai taimake ka gano wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ilimi na biyu shine ilimin usulul fiqh da ainihin harshen larabci wanda zai taimake ka gano hakikanin ma'anar wannan hadisi menene yake nufi ta yi wusa banin abin da kake karantawa a zahiri shine